sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da dan gari shirin haɗin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Yau ranar Asabar 18 ga watan Yuni na shekarar 2022. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya yaba da shawarar da hukumar tarayyar Turai ta bayar na baiwa Ukraine a matsayin ƴar takarar shiga kungiyar tarayyar Turai. Yayin da shugaban Rasha Vladimir Putin ya caccaki ƙasashen yammacin duniya. Yayi watsi da takunkumin da aka kakabawa Moscow a matsayin wauta kuma ya ce ba shi da wata matsala da Ukraine ta shiga tarayyar Turai. Putin yayi magana jiya Juma'a a taron tattalin arziki na ƙasa da ƙasa a St. Petersburg inda ya zargi ƙasashen yammacin duniya da girman kai na mulkin mallaka da kokarin murƙushe Rasha da takunkumi. Putin ya ce za a ci gaba da gudanar da ayyukan soja na musamman a Ukraine. Kuma ya jaddada ikon Rasha da ƙarfinta a lokacin da ake fuskantar abin da ya kira ƙiyayyar ƙasashen yamma. Ya ce Amurka na ƙoƙarin sauya tarihi kuma ya zargi ƙasashen yamma da rura wutar ƙyamar Rasha da kuma jirge sojojin da aka yi a yankin Ukraine. Jiya Juma'a wata hukumar da ke yaƙi da safarar kuɗaɗe ba bisa ƙa'ida ba ta ce Pakistan ta kammala shirinta kan shirin aiwatar da buƙatar ƙasashen duniya don magance gazawar ta daƙile safarar kuɗaɗen ƙungiyoyin 'yan ta'adda. Hukumar da ke kula da harkokin kuɗaɗe ta Paris TAFT a takaice a cikin shekarar 2018 ta sanya ƙasar da ke kudancin Asiya cikin jerin launin toka nau'in ƙasashe masu rauni kuma Pakistan ta amince da yin aiki tare da hukumar don magance matsalar. Shiga wannan matsayi na sanya ƙasashen waje su yi taka tsantsan game da saka hannun jari a Pakistan wadda ke cikin matsalolin tattalin arziki da rashin iya biyan bashin da ake binta. Labaran duniyar da zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Juma'a ne aka yi jana'izar masu bauta 22 da aka kashe lokacin da 'yan bindiga suka afka majami'ar Katolika da ke garin Owo a jihar Ondo ta Najeriya. Wakilin Hassan Umar Tambuwal ya zanta da wani hadimin gwamnan Ondo kan jana'izar.
Ce makabarta ce aka yi musu wannan jana'iza?
Eh, na filin Catholic ne aka yi musu jana'iza da shi. Ana aka musu jana'iza filin Catholic.
A cikin garin Owo?
Eh, a cikin garin Owo.
Kuma dawa-dawa na halarci wannan jana'izar?
Eh, akwai manyan mutane suka zo daga cikin ƙasashen Yarbawa ma da su sarakuna da manyan mutane suka zo. Ba ce dukkan Najeriya ba jama'a. Jama'a dama sun zo, kuma manyan mutane suka zo sosai. Amma akwai su sarakuna, akwai su wasu gwamnoni. Kama da ke kwanaki ba gwamnoni sun ga sun je sun yi da taziya.
Kamar 'yan uwan waɗannan da aka yi wa jana'iza yau me suke cewa?
To kafin ran kuwa da bai daɗi da abin da ya faru ba kuma ana ta musu addu'a koke da koka yawa da ana ta ba su hankuri da bai da abin da ya faru da fata kuma irin su da ke faruwa ba ba wanda su ba kuri a Najeriya.
Masu sa ido kan kare haƙƙin bil'adama da lauyoyin al'ummar Masai na matsawa gwamnatin Tanzania lamba da ta dakatar da shirin korar dubun dubatar 'yan asalin yankin daga yankin kakanninsu da ke gabashin dajin Serengeti. A makon da ya gabata ne wani ƙazamin faɗa ya ɓarke bayan da masu sa ido na gwamnati da jami'an tsaro suka fara shata fili ne faɗin murabba'in kilomita 1,500 da Tanzania za ta miƙa wani kamfani da ke haɗaɗɗiyar daular Larabawa don sarrafa shi ya zama wurin ajiyar namun daji da ake biya a yi farauta. Yankin ya kunshi hanyoyin ƙaura na dabbobin daji da suke yi a duk shekara. Rikicin na ranar 10 ga watan Yuni ya faru ne a Loliondo wani yanki ne.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau zamu leka ne kasar Burkina Faso. Wasu jerin hare-haren da aka yi tsakanin Laraba 8 ga watan Yuni zuwa Asabar 11 ga wata a kauyen Setanga na yankin Seno a kasar Burkina Faso kusa da kan iyaka da Jamhuriyar Niger sun yi sanadiyar mutuwar mutane da dama tare da tilastawa mutane kusan 3,000 tserewa daga gidajensu. Lamarin da ya sa masu nazari akan sha'anin tsaro suka fara jan hankulan gwamnatocin kasashen Mali, Niger da Burkina Faso akan maganar hada kai don tunkarar kalubalen da ake fama da shi a yankin iyakoki uku wanda idan ba a dauki matakin gaggawa ba matsalar na iya kutsawa a kasashen Togo, Jamhuriyar Benin, Cote d'Ivoire da ma kila kasar Ghana. Akan haka wakilinmu a birnin Niamey, Suleiman Mumini Barma, ya hada mana wannan rahoto.
Rahotanni daga kasar ta Burkina Faso na cewa tun a ranar Laraba 8 ga watan Yuni ne ƴan ta'addan kungiyar Hani suka kai harin farko a garin Setanga inda suka halaka mutane uku kafin su fice zuwa inda suka fito. Waɗannan mayaka sun kuma sake kai wani harin a washegari wato Alhamis inda a wannan karan suka afka barikin jandarmomi. Lamarin da ya sanadin mutuwar jami'an tsaro 11 tare da lalata kayayyaki da dama. Rahotannin sun kara da cewa a ranar Juma'a wata bataliyar sojojin gwamnati ta isa garin na Setanga wacce da farko zuwanta ya faranta ran al'umma da ke tsammanin dauki aka zo musu da shi kafin daga bisani murna ta koma ciki bayan da bataliyar ta umurci ragowar sojojin garin su kwashe tarkacensu don kaura zuwa garin Dori. Lamarin da ya firgitar da fararen kula suka gudu daga garin na Setanga wanda wasu bayanai ke cewa ya fada hannun ƴan ta'adda a ranar Asabar din da ta gabata. To kowace fasara za a yi wa yanayin tsaron da ake ciki a Burkina Faso? Mustafa Alhassan masani ne akan sha'anin tsaro.
Kasan da dama damuna ta dan fara a cikin Sahel yana yiwa suna neman abinci ne, suna neman su shirya kafin kada ruwa ya fara kari domin ba su samu ta hanya yadda za su zuwa daga wata jiha zuwa wata jiha ɗaya kenan. Yanayin yanzu har makin da suka kai don su jawon Burkina Faso sun kai masa hari kwanakin bayan an kashe wajen fiye da mutum 60. To yana suna Arabawa ce suke su hara da 'yan garin.
Gwamnatin Burkina Faso a wata sanarwar da ta fitar a washegarin faruwar wannan al'amari ta tabbatar da cewa an fuskanci hare-hare a makon da ya shuɗe a garin na Setanga inda ta ce mutane 50 suka halaka kuma akwai yiwuwar abin ya zarce haka a cewarta. Sannan ta ayyana zaman makokin kwanaki uku daga ranar Talata 14 ga wata sai dai wani wanda sashen Faransanci na muryar Amurka ya tuntuɓa a ranar Litinin bayan da ya koma gida don ganewa idanuwansa halin da ake ciki. Ya ce yawan waɗanda 'yan ta'adda suka kashe ya fi abinda hukumomi suka faɗa. Ya ce mutanen da aka kashe sun fi 50 sun ma fi 100 domin ba a lissafa da na cikin gidaje ba. Ni kaina a 'yar tafiyar da na yi na ga gawawwakin mutane fiye da 50 a yashe a ƙasa. Garin ya zama kufai shiru ba matsin kowa. Haka muka yi ta ɗaukar gawawwaki muna bizinewa. Ni da 'yan uwana mutum 11 muka bizine cikin rami guda danginmu ne da abin ya rutsa da su. La'akari da kusancin yankin da aka fuskanci waɗannan kashe-kashe da iyakar Niger ya sa masana jan hankula akan buƙatar farfaɗo da ayyukan haɗin gwiwa a tsakanin waɗannan ƙasashe uku makwabtan juna.
Da Niger da Mali da Burkina Faso a gama kaihi domin a ci kan wannan annoba. A cikin kawo sati guda zuwa sati biyu wajen mutum 100 miliyan da aka yi rahoto ne aka kashe tukar wannan abin a yi abin a sha ne. sojawan na duk kasashen uku dole sai an bada kai
kware yake an kai matsayin da za a shigo da jamhuriyar Benin cikin wannan tsari inji Abbas Mumuni jami'i a wata cibiyar nazari da binciken sha'anin tsaro
wannan harin da an kai garin sai tanga a kasar Burkina Faso ba abun mamaki bane saboda yankin ya tabarbare shekara biyar baya kuma kwanakin ba an kai sojawan Niger musamman da an fitar kola masu iyaka da sitanga an kai musu hari abu ne da ya kamata ya ja hankalin masu iko Burkina Faso da ikantan Burkina da cewa wannan yankin ya kamata a san matakin da za a dauka a karfafa tsaro ganin cewa an yage yan ta'adda da kuma an da tsoron ra'ayi abu na biyu da ya kamata a gane mai muhimmanci shine wannan yankin wuri ne wanda yan ta'adda ke neman su fudda hili wanda zai ba su daman in sun kwaso in essence ne sun kai Simogal in daga gaya fito ta dole kaina ya biyo isa sai kwallo daga kwallo sanya mai daga nan zai fita cikin ruwa a dauke shi ko cikin mota ko saman wani abu a karsar da shi cikin dajin amma kwaya ce ta fito daga ta ruwa Benin nan za ta bi daga za ta bi ta shigo wannan dajin kenan hanya ce suke nema masu ba su daman su kai kayan su kona kwaya ne ko kuma essence ne ko kuma bindiga ne tunda musamman hasu mogul din bindiga ana yi tana fitowa ta hanyar Benin ta shigo cikin ruwa gaya hanya RN Transank mai bi shiyan tanda Sambera, Falme Gilagi, sai kuri, sai kwallo ba kaya kawai suke wucewa da su ba a aiki ma suna yi suna fadda zakka bisa ga dabbobin makiyaya da gundumin Falmai da kuma karamin hukuma ta Gilagi.
A ranar 24 ga watan Janairun 2022 ne soja suka kifar da shugaba Rochmar Christian Kabore daga mulki saboda zarginsa da gaza magance matsalar tsaron da ta addabi kasar ta Burkina Faso. Sai dai irin abubuwan da ke faruwa a ƴan makonnin nan na nunin garajiya da yau. Abdurrahman Alkasim wani mai fashin baki ne akan sha'anin tsaro.
Yanayin tsaro a Burkina Faso daidai yake da duk wata ƙasa wadda ta juya ma demokradiyya baya sojoji suka dauki mulki ya kasance kariyar kansu ko kariyar mulkin su kawai suke a babban birni. Irin wannan cutar da ta samu Mali ita ce ta samu Burkina Faso abun kaito ne wanda an dauki mulki saboda kasawa gwamnatin demokradiyya kamar yadda soji suka ce kuma yanzu an hada wani hali wanda kasar ba ta taba fadawa halin irin shi ba kenan yanzu ya za a yi a magance abun wani juyin mulkin za a yi don a magance abun ko kuma dawowa za a yi bisa turbar demokradiyya kuma su sojoji su taka rawarsu na kare kasar kamar yadda yake faruwa a wasu kasashe irin su Niger ko Nigeria wanda ake bada mahimmanci ga gwamnatocin demokradiyya kuma su soji suke aikin su kalkashin kulawa gwamnatoci na farahula na siyasa zababbin al'umma.
Shugaban kasar Niger Mohamed Bazoum a yayin rangadin da ya kai a wasu ƙauyukan gundumar Tera iyakar Niger da Mali a ranar Juma'a 10 ga watan Yuni ya shawarci shugabannin gwamnatin mulkin sojan Mali da Burkina Faso su tsaurara matakan tsaro a iyakokin waɗannan kasashe domin ta bangaren su ne ƴan ta'adda ke samun sukunin watsayawa yadda suka ga dama. Masana na ganin girman matsalar ya fice inda ake zato.
An jiba kaman tun Mali har gaya kaman nema ne suke kuma wata sabuwar hanya wadda za su ba su dama su gama da Benin tun da sun fara kai hari bangare ne suke neman su hudda wurin ya zama ba mai iya zama sai su kawai suna fafatawa don wannan abin ne ya kamata daga ga a huddu wani sabon tsari can akwai a Alger trois frontières Mali Benin Burkina to ya kamata a ce in ba a yi wani trois frontières ba da zai hadawa da Benin to ai quatre frontières cikin wannan park de double bay lifta ko gurmin plus le Benin ya kamata a yi wannan a kara wata rundunar sojin za ta kula da kasashe uku na Niger Burkina Faso da Mali da sai a kara Benin sama su ina ganin anka haka abun zai ba da dama a ciwo kan wannan ta'addanci da gaggawa.
An ga dai abubuwan da suka faru a Togo yan makonnin da suka wuce duk da ke Cote d'Ivoire ita ma tana daukan mataki ta dauki amma bai iya hana ita ma ta rubuta tunda halin da ake ciki ana iya cewa ita dama Niger kusan shekara 10 da suka wuce tana cikin wannan matsaloli iyakoki daban-daban ko iyakar Nigeria ko da Libya ko da Mali yanzu kuma iyakar da ta yi kowace rauni yanzu kuma ita ta zamanto iyakar Burkina Faso tunda iyakar Mali ya kuna ne da dama ke da kai akwai na bugaje yan tawaye tsakanin su da yan ta'adda akwai na yan ta'adda da kuma gwamnatocin kasashen waje da ke cikin yankin tunda ita kasan malam ana yace babu ita babu ita arewacin kasa to wannan shine matsalolin da dake da kai in ba ai hankali ba yankin gaba ɗaya yana iya rubutawa tunda Côte d'Ivoire dama an kai hari a garan Bassa kuma kwanan can an jarraba kai wani kuma ga abin da aka yi a Togo to kuma akwai bulbushin samuwa haka cin a Ghana kenan ba ai hankali ba ECOWAS in ce gaba ɗaya take iya rubutawa kenan kuma ga ya bayan rushewa ita G5 Sahel wadda har yanzu ba a san menene makomar ta ba za a samu ai nasara jawo su kasashe irin su Nigeria da Algeria ko kuma ba za a yi nasara ba ko kuma kawai hakuri za a yi ta watsi an kasa
masu sauraro duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako a madadin Suleiman Mumin Barma wakilinmu da ke Niger Solomon Abu shine wanda ya hada mana sauti da kuma sashen Hausa na muryar Amurka sunana Hassan Maina kaina da na shirya na gabatar ke sallama da ku sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu
to ga da malam Hassan yanzu kuma ga shirin mu na gaba
da dan gari shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen radio da muke kulla da su
to jama'a barkamu da warhaka cikin wannan sabon shiri na da dan gari shirin haɗin gwiwa tsakanin gidan radio jihar Kano a tarayyar Najeriya da kuma tashar sashen Hausa na muryar Amurka da ke birnin Washington DC shirin da dan gari dai yana bibiyar sassalar tarihin kafuwar kananan garuruwan kasar Hausa shahara su ko kuma irin buwayar da suka yi abinda ya haifar da buwayar da kuma irin kalubalen da suke fuskanta ko ko burin su a rayuwa wanda ni Adamu Ibrahim Dabo da wakin tofa zan gabatar muku to madalla shirin da dan gari dai a yau ya leka ne garin Kutama a yankin karamar hukumar Gwarzo dake yammacin birnin Kano wannan gari na Kutama da ake wa kirari da Kutama magagarar mayaka usulin sa wasu Fulani ne suka kafa shi bayan da suka yi kaura daga dutsen dan Bakoshi da yanzu haka yake cikin yankin kasar Shanono duka dai a jihar ta Kano shekaru akalla 700 da suka gabata kamar dai yadda dagacin garin ya shaida min bayan da na fara tambayar sa ko yaya sunan sa
Alai Safiyan Muhammad dagacin Kutama farkon tarihin garin Kutama shine tun lokacin da can lokacin da aka bar garin Kutama Fulani ne suka taso makiyaya suna yawon kiyo saka suka zo yawon lallaji na garin Kutama su zauna yau da kullum sai suka ga suna karuwa da waɗanda ke zuwa gurin su yake sai suka ce tun lokaci ya kamata mu kaba gida a gurin nan mu zauna hudan gaba sai suka gayyace sai ƴan uwansu daga dutsen dan Bakoshi suka je mu ƴan uwansu suka zo suka ce kai ya kamata ga zamu gidaje garin nan mu zauna wurin nan kai gurin ya zama gari ya kamata ku zo ku tama mu mu zo mu gina gurin nan shine asalin garin Kutama Kutama ku zo ku tama mu
wancan dutsen dan Bakoshi da kake magana a ina yake
ina shirkanu lokar gamma
to wannan magana da kake kiyasa shekaru nawa baya kenan
ai akalla shekarun a baya za su yi 700 ko fiye ma
to watakila tun da haka ne ka ce gari ne na Fulani tun a wannan lokaci ba za a rasa watakila kirari ko take ba garin Kutama yana da shi
yana shi kwarai daga sai kuwa lokacin da aka yi yaki ana yaki aka yaki shi ne mayaka suka tara suke tasowa daga yamma su yo gabas zuwa su ci Kano lokacin da suke tasowa idan sun taso sun zo gangara nan kasar Katsina shi ne suke cewa ai sai mu je mu rayu mu da ma iyaka Kano daga Katsina mu rayu idan sun zo an ce ga sun an zo sun taho sai a samu mafarauta sai sa wani tsauni yana nan gaba da garin Kutama sai sa hango suka kura ta zuwa ga matsalan sun taho kafin su zo da wannan lokaci shi mai garin Kutama ana shi da shi ƙarfi sai ya je ɗebe ruwan marahin ya zuba a butarsa zai inda ruwa ke ya ɗin shi ya zuba a butar nan
mayaka sai su idan suka zo babu ruwa da za su sha ko da bumin su sha ko sai abinci babu ba kuma da masa hayo rafin nan shi gurin kusama sai su koma da baya su koma da baya wannan kan ya kibe shi ba
akwai kirari ko take wanda dai magana wanda ake tun da gashi ma kun yi shihura wajen kasancewa mazaje tun a wancan
haka yake kutama na magagalai mayaka filanta yadda ake mata kina
to mai girma da kaci ka san wasu wurare musamman mu a kasar Hausa ko a ce sarkin Fulani ko a kira sarautar da sunan wannan gari watakila ka ji an ce ko kutama ko kaza ban sani ba ita wannan sarauta ta kuta dakacin kutama ya ake kira ita sarautar
sarautar kutama ake kira Fulani har ta zo kan mu yanzu yara da muke yanzu
to kamar kiyasin dakatai ko sarkin Fulani nawa akai a kutama zuwa kanka
to zuwa kai lani dai abin nan sani dai yanzu an yi kutama an yi kutama alfi an yi kutama baba daga nan sai daga shi kutama Umar shekara ɗaya shi kuma ka tuhi shi to yake ne sai aka kawo Muhammad Tukur kuma shine kakana wanda ya mafi na daga shi sai mafi na Muhammad ma shi ne kakana wancan shi a shekara 28 kenan sai aka rada mafi na Muhammad
shekara nawa ne
shekara 31 wannan sunan ta yawan zuwa yawan sai ni kuma ina shekara 29
to wani abu kutama ta shi hura da shi wanda take ganin ta darwa sa
na'am sai shi ma shi kasuwanci ana kasuwanci wanda lallai na da Kano kabba kasuwa inda kutama kasuwanci ku shine a wannan lokaci akwai shuni da ake yi shi shuni aka zo ana saka mudikare da fanzani da sauran su sake sake mata kuma duk a yan malakan ruwa inda ake saka nan gurin kusama
to zuwa ake nan a siya ko ku kuke fidda su zuwa wata kasuwa
nan a siya har daga wata kasashen waje lokacin da raquma suke zuwa kan wazo aji da jakuna a zo ai lodi kuma su koma waje Niger
kasar Niger kenan daga nan ake zuwa to bari mu kalli ci gaban zamani mai girma da tace muga yanzu a yanzu kutama waɗannan irin ci gaba ta samu irin na zamani a take
alhamdulillah ta samu ci gaba da dama ci gaban ko da samu na farko dai aka fara gina mana makaranta tare primary daga nan aka zo aka saki gina mana ma'aikatar gidan gona dan ta kai shekara 60 akalla akwai ruwan famfo muka samu akwai dam da aka yi mallewa ga sanan
to a mai girma da kace tun daga abuwa da aka lasafta an samu idan bukata ce ta mutanen kutama me za ku yi fatan ku kuma samu walau ko daga karamar hukuma ko daga jiha koma tare
alhamdulillah na farko dai muna son gyaran hanyar mu da gwarzo zuwa kutama zuwa iyakan mu malahi da Katsina wanda duka bai fi rabin kilo ba ga hanya kuma daga kusaman zuwa fada Malika wanda ba da sala da hanyar da yi muna son wannan guda biyu muna son gyara mana su ai mana adishi dan ci gaban ya sami mu ko ga manoma ne da gaskiya gaske
lallai kam tarihin kafuwar garin Kutama kenan da ke cikin yankin karamar hukumar Gwarzo yamma da birnin Kano aka ji daga bakin dagacin garin Alhaji Safiyanu Muhammad lokacin da na ziyarce shi to ma sauraron mu abin da ya samu kenan a cikin wannan shiri a wannan mako yanzu a madadin hukumar gidan rediyon jihar Kano a tarayyar Najeriya da kuma sashen Hausa na muryar Amurka da ke birnin Washington DC da suka hada gwiwa wajen kawo muku shi wannan shiri na da dan gari ni Adamu Ibrahim Dabo da wakin tofa da na gabatar ke fatan a ci gaba da kasancewa lafiya
madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5 Baya ga haka, akoda yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu.
Dan Allah mai sauraro kuma ga cigiya zan zayyano kamannin ta dan dubayya ka dauki alƙalami zana in zaka iya fado ma tsokokin bazana ko saba karshen labarin da nake ban hadu ba kuma na dage neman ta nake ban gaji ba shekaru goma masoya na jira ba a gaji ba ai hakuri masoya a abadan ni ba ku gyara zama labarin ban faru ba tafiya ce nake da yi mai nisa ban san ina zanu bari na nausa ga zuciya na ta fadin kada in fata ina tafe da yi karo da dan Musa ya zo in dan huta ni ko na ce ban gaji ba ka zuciya take cewa bari mana sai kun saba kafin shaguwa abinda na so da ki gane ke kike mantuwa sace akwai labarin da mai rikitarwa da na ji labarin da tafiyar banyo ba nake nisa nai karawa na wuce gombe yanzu na shigo adamawa an kira sallah na dakata na yau tsayuwa nauyin da ke kai na sallah in yi saukewa ban jin daɗin lokacin ta yayo ban yo ba garin Fulani ne adamawan Yola nace amanar kyawu akai garin Yola na galiba batu garin mutanen Yola ta ji labari na har tana zubar kwalla tace da ni a soyayya ban ga komai ba lallai na ga abun mamaki iye a soyayya babban daki na yi gamo a soyayya dai yo doki ni nai zatan soyayya da akwai tafiya nake nisa nai karawa na wuce gombe yanzu na shigo adamawa an kira sallah na dakata na yau tsayuwa nauyin da ke kai na sallah in yi saukewa ban jin daɗin lokacin ta yayo ban yo ba garin Fulani ne adamawan Yola nace amanar kyawu akai garin Yola na galiba batu garin mutanen Yola ta ji labari na har tana zubar kwalla tace da ni a soyayya ban ga komai ba lallai na ga abun mamaki iye a soyayya babban daki na yi gamo a soyayya dai yo doki ni nai zatan soyayya da akwai zaki na dantana sai na ji akwai wani birki da dantano nai ma ban tantance ba jana ce inganki mahaɗe take labari ki bani umbaki sai ran da na ganki nake san ku sake kallanki sai na ji tashin muryar nan mai zaki na ji an ce juyo sai na ji kamar bani ba
haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salaman Abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.